من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ati gaba da karatunmu na tafsir a yau Litinin, yaumul litsnaini, biyar ga watan Ramalana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min Makka ila al-Madina al-Munawwara, tana da shekara 1444 daidai. Wanda ya zamo ɗaya ko daidai ga watan 28 ko 27 ga watan Maris, watan Mars a Gregorian calendar 2023, miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alayhi salam, idan lissafin sa ya inganta. Muna nan cikin suratul Waqi'a, amma ga dukkan alamu a yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu kammala da suratul Waqi'a. Za mu tashi daga ayar da Allah ta'ala yake cewa falawla idha balagatil hulqum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا
wannan yanki na ayoyi suna mana bayanin cewa akwai abin da ya fi ƙarfin ɗan adam wanda ba zai iya tunkulewa ba, musamman idan kwana ya ƙare, idan ajali ya zo, idan mutuwa ta halarto. Dole mutum ya sallama wa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kafin wannan lokaci, a lokacin da yake walwalansa, yake rayuwarsa ta duniya yadda ya ga dama, yana murzawa yadda yake so a cikin arzikin da Allah ya baki, ko kuma lafiyan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa, ko kuma matsayi ko sarauta wanda Allah ta'ala ya kaddara masa, zai rinka nuna wa mutane kamar ya fi ƙarfin ikon Allah. Duk wanda bai yi tunani ba ya samu ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata ko makamantansu, to za ka gan shi yana didi da kai, yana girman kai, yana takama, yana alfahari, yana gwada kamar ya fi ƙarfin ikon Allah, ya ma fi ƙarfin Allah. Amma inda idonsa zai raina fata lokacin da mutuwa ta halatto shi, ba zai iya gudu wa mutuwa ba, ba zai iya tunkuɗe kansa daga mutuwa ba, ba zai iya kare kansa daga mutuwa ba. Ko kuma kaddara a ce ga wani masoyinsa wanda yake tsananin ƙaunansa a cikin iyalansa ko ƴan uwansa ko abokansa ko waɗanda suke zamantakewa tare, idan da mutuwa za ta zo ta ɗauki ɗaya daga cikinsu, ko da yana wajen, wallahi ba zai iya taɓuka komai ba. To idan mai hankali ya gane wannan, yana da kyau tun lokacin da yake cikin walwala ya yi ɗa'a wa Allah, lokacin da yake da mulki ya yi biyayya ga Allah, lokacin da yake da kuɗi kada ya saɓa wa Allah, lokacin da yake da lafiya ya yi bautan Allah, lokacin da ya samu martaba ko ɗaukaka ya ji tsoron Allah kada ya saɓa wa dokokin Allah. Saboda haka waɗannan ayoyi za su ambata mana mutuwa idan ta zo ɗaukan mutum, ko ta zo ɗaukan ka, ko wani daga cikin masoyanka, wallahi ba ka isa ka tunkuɗe wannan mutuwa ka hana ta ɗaukan wannan rai ɗin ba, saboda Allah ya riga ya yanke hukunci. Idan mutum ya san da wannan, to ya kamata ya shiga taitayinsa. Shi ne Allah ta'ala ya ce falawla idza balagatil hulquma, ya ce yaya waɗannan ko akwai abin da za su iya idan rai ya zo ainihin alhulquma, shi ne maƙoshi. Wa antum hina idhin tanzurun, alhali ku da mutuwa ta zo muku ko kuma ta zo za ta ɗauki naku, a wannan lokaci kuna gani. Saboda duk wanda ya san mutuwa idan ya ga alamu yakan gane, yakan gane cewa wannan lahira zai tafi, ya riga ya yi ban kwana da duniya. Shi ne Allah ta'ala ya ce a wannan lokaci da kuke gani ƙiri-ƙiri ko za ku iya yin wani abu, to idan ba ku sani ba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, mu kuma muna dab da shi fiye da ku, sai dai ku ba ku gani ne saboda mala'ikun Allah suna nan. Duk mutumin da yake zaune yana jinya, yana tare da mutanensa yana ganinsu, sai aka wayi gari ba ya ganinsu sai mala'iku, to ya tabbatar ranan wato daransa na farko kenan a lahira. Dun ba yadda za a yi ka ga mala'iku sannan kuma daga baya ka ci gaba da ganin mutane, sai dai ka gansu a kiyama. Amma dai babu maganan dawowa. Yasa Allah ta'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, mu muka fi kasancewa dab da shi da gare ku, da shi kuna tsaye-tsaye a kansa ko kuna zaune, kowa ya yi tagumi ko yana jujjuya hannu ko yana ta magana, yaya za a yi a kira likita wane, ko da Allah likita ka yi ƙoƙari yadda ba zai tafi lahira ba. Allah tabaraka wa ta'ala yake muna nan dab da ke walakin la tufsiruna, sai dai ba ku gani. Kowaɗansu likitoci aka ɗauko ba za su iya mayar masa da ransa ba, ba za su iya dakatar da mutuwa ba. Da likitoci suna da iko za su iya dakatar da mutuwa, to da shugabannin ƙasashe ba su mutu ba, domin kun san sun fi kowa fawa. Saboda kowane irin likita, kowane ƙwararren likita, idan shugaban ƙasa ya ga dama zai ɗauko shi. Amma ka ga ikon Allah, hakan yana hana su rashin lafiya, yana hana su jinya, yana hana su mutuwa, sai dai idan kwana bai kare ba. Don haka falawla in kuntum ghayra madinin, ku masu munsun takin alkiyama cewa ba za a yi ba, to idan kun kasance masu musun hisabi ranan takin alkiyama Allah ta'ala yake tarji'unaha, wannan shine jawabi. In kuna ce ba za a yi takin alkiyama ba idan mutuwa ta zo za ta dauki ran naku ko za ta dauki rayukanku, to tarji'unaha, ku dawo da rai din ku fata idan kun yi sa. Tarji'unaha in kuntum sadiqin, ku dawo da ita kun kasance masu gaskiya cewa ba za a yi takin alkiyama ba, babu hisabi, ba maganan aljanna da wuta, ba maganan kaza da kaza. To idan mutum ya zo mutuwa ku dawo da ranta in kuntum sadiqin, ba zai taba yiwa ba. Saboda haka wannan wa'azi ne mai ƙarfi a cikin wannan sura, kusan gangara muka je. Shi yasa aka kawo mana wannan wa'azi mai ƙarfi don a tabbatar mana akwai alkiyama. Kowa ya ji tsoron alkiyama. Inni ra'aytu awaqibat dunya wa taraktu ma ahwa lima akhsha, yace da na hango ƙarshen duniya sai na bar abin da nake sha'awa zuwa ga abin da nake jin tsoro. Saboda duk walwalanka idan ka tuna mutuwa dole ta tsinka maka walwalanka. Shi yasa annabi ya ce uzkuru ku ambati haziman lazzati, wanda take karya jin daɗi. Ko azumi ka yi ka wahala ka ta gayyara kana fama da yunwa, lokacin da ka zo buɗe baki an haɗa maka abinci nauyi iri daban-daban kamar bakwai ko takwa. Wanda wani lokacin ana faɗan wannan sai ga mutane suna ta taraddadi, a waɗansu ƙasashe talakawa su suke haɗa abinci kamar bakwai ko shida. Kana kake zai haɗa wannan saboda ba su da ɗuri kamar namu, mun sai ka faɗa. Kaga mutum zai samu dabino, zai samu nono, zai samu gurata, zai samu ainihin ruwan ko kuma miyan menene nomi ridi kenan, sannan zai samu ordinary water a kusa da shi, zai samu ruwan juice dan karamin gora, ruwan ma dan karamin gora, sannan ga shayi dan kankanin kofi kamar ka sa a hancinka, sannan ga kahawa dan kankanin kofi. Don ka haɗa da Allah nau'in abinci nawa, kuma yana ci ya ce alhamdulillahi a tashi a yi sallan ashen raka'a 36 da wuturi guda ɗaya 37, amma ba za a ganki ya gwada raki ba. Kai kuma an kawo kunun gyaɗa ka sha, an kawo dabinon ka cinye, an kawo goro ka ɗora da shi, an kawo kunun aya ka sha, an kawo zoba rodo ka sha, wani ya zo wucewa da lakasera ya gagara shanyewa ka karfe ka shanye, an kawo alale ka ci, an kawo ɗan wake ka ci, kuma kana jiran shinkafa da wake. Yadda an aka zuwa kai raka 11 ka ji ba za ka iya taɓuka komai ba. Ya kulu ta'ala, Allah malaukaki yana cewa falaula idza balagati ruhul hulquma, ya ce yaya da a ce ruhi zai zo ainihin makoshi, ko yaya za ku yi? Wa zalika hina lihtidar, a lokacin da mutuwa ta halarto. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ambata cikin waɗansu ayoyin a suratul qiyama, kalla idza balagati taraqi, yace kai yaya idan rai ta zo ainihin makoshi. A taraqi jam'i ne na tarkuwa, tarkuwa shine wannan ramin nan da yake wuyan mutum. Saboda haka kowa idan aka duba nan ɗinsa akwai wannan ramin, shine ake kiransa tarkuwa. Da wannan rami da nan ramin da nan ramin, saboda ko dabba ce ko raƙumi in aka soke shi a ɗaya daga ciki ya yi tafiya ake da shi, saboda kai tsaye zuwa ga zuciya ne. Lokacin da ran ɗan adam ta zo nan, to wallahi ba za ta koma ba. Shi da kansa zai ji ransa ta zo nan, yana ƙoƙarin haɗewa kamar yawu ne ko majina ya makale maka, kana ƙoƙarin haɗewa ba zai koma ba, rai ba za ta koma ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce kalla idza balagati taraqi, yaya idan ainihin rai ya zo makoshi. Wa qila, waɗanda suke kewaye da shi suka ce man raq ko man raq, wane ne mai rukiya, wane ne mai magani, wani ƙwararren likita ne wanda zai duba shi ko zai farfado ko zai dawo. Wa zanna annahu al-firaq, shi kuma a lokacin ya tabbatar rabuwansa da duniya kenan, domin idan rai ta riga ta zo nan wuya kamar yadda muka ambata, wallahi ba za ta koma ba. Duk yadda kai ka haɗe ba zai yi ba, duk yadda aka yi a danna kirjinka domin rai ɗin ya koma ba zai koma ba. Shi ne wa zanna annahu al-firaq, shi ya tabbatar rabuwa da duniya zai yi. Saboda haka da zai samu ƴancin magana da yawa, zai ce kar ku ba ta lokacinku, kar ku kashe kuɗinku, kar ku yi ɓarnan kuɗinku, ku kyale ni kawai, tafiya lahira zan yi. Shi ne wa zanna annahu al-firaq waltaffati saqu bisaq, kuma ainihin wannan ya saba da wannan. Akwai fassara guda biyu, wato yanayinsa ya saba, yanayin fuskantarsa lahira ya saba da zamantakewarsa a duniya, shi da kansa ya gane cewa rabuwa da duniya zai yi, ko kuma kafansa ya saba da juna, zai ji ya miƙe ɗaya, ɗaya yana ƙoƙarin ya miƙe amma ba za ta iya miƙewa ba, wani sai ya mutu tukuna za a miƙe kafansa, wani kuma zai dunƙule yana son ya miƙe, ko zai naɗe ƙafafuwan yana son ya miƙe su amma wallahi ba zai iya ba, sai dai bayan ya mutu a miƙe ƙafafuwan. Sai dai bayan ya mutu. Waltaffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin almasaq, makora a wannan rana zuwa ga ubangijinka ne kanka, saboda ya tabbatar zai tafi wajen Allah. To tun kafin ka faɗa wannan yanayi, kamata yayi ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah. Wa antum hina idhin tanzurun alhaliya, wannan lokaci kuna kallo, kun zazzare ido ila almuqtadir, zuwa ga wanda mutuwa ta halatto masa. Wa ma yukadiduhu min sakaratil maut, da abinda yake fuskanta, yake fama da ki na magagin mutuwa. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, Allah ta'ala yake alhali, a wannan lokaci mu muka fi kusanci zuwa gare ki, daga gare ku. Bi mala'ikatina, shine mala'ikunmu suna nan, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun, kama Allah ya riga ya fada mala'ikunmu za su karbi rayukansa ko za su karbi ranta, ba ma mala'ika guda ɗaya ba ne, saboda mala'ikan mutuwa yana zuwa da masu masarakiya, bimana ko da wanda zai yi tawaye a lalima wanda zai yi tawaye, ƙwarai da gaske, ko da wanda zai yi tawaye ai kaman a ce general ɗin soja ne, ko wani mejo na soja, ko wani komanda, idan zai zo waje ki kada yake zuwa, ai zai zo da mukarabansa, ko kwamishinan yan sanda, ko shugaban yan civil defense, kai ko sarkin dogare ne, idan zai zo ki kadansa zai zo, ai zai zo da dogarawa, saboda ko da mai taurin kai su tattaune shi. To balle mala'iku kan ma ba za a iya fada da su ba, baka yi suka yi fada da mala'ika ba. Shi ne wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, sai dai ba kwa gani, ai walakin la tarawnahu, ba kwa ganin waɗannan mala'ika ko waɗannan mala'iku. Kama qala ta'ala fil ayati al-ukhra, kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, Allah shine mai rinjaye a saman bayinsa. Allah ya fi ƙarfin kowa, ko gaga mutum yana wani walagigi, yana kauɗi, to Allah yana sama da shi, ka ba shi 'yan kwanaki, wai abinda ya baka tsoro wata rana shine mene, shi kuna jin waƙoƙi kenan. Wani mawaƙi ne ya faɗi haka, tunda na ce ana jin waƙa shi yasa ba za a faɗi sunansa ba, amma dai yana ji a rediyo ana yawan sawa. Abinda ya baka tsoro wata rana shi zai baka tausayi, Allah ya sa mu cika da imani. Wa yursilu alaykum hafaza, Allah yana aiko muku mala'iku masu gadi, waɗannan mala'iku suna tare da kowane ɗan adam, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace lalle akan ku akwai masu ainihin gadin ku kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun, masu karimci marubuta ba sa ciwa-ciwa, ba wanda ya sai bude musu ido, sannan kuma ba sa zalunci don abinda baka yi ba ba za su rubuta ba. Ya'lamuna ma tafalun, Allah ya ba su wannan dama, suna sanin abinda kuke aikatawa. Yasa duk abinda mutum yake aikatawa mala'iku suna gani kuma suna rubutawa. Saboda haka wa yursilu alaykum hafaza, Allah yana aiko muku mala'ikun da suke gadin ku, hatta idza jaa ahadakumul mautu, har lokacin da mutuwa ta zo matsayin ku, sai mala'iku kuma na musamman sai su zo rututu, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun, sai manzannin mu su karɓi ransa ba sa sakaci, ba za su kara masa koda minti ɗaya ba. Tun baradu ilallahi maula humul haqq, sannan sai a mayar da su zuwa ga Allah, shi ne majibincinsu na gaskiya. Ala lahul hukmu wa huwa atraqul hasibin, Allah shi ne mai hukunci kuma shi ne mai gaggawan hisabi. Allah ya samu dace. Falaula in kuntum ghayra madiniyin, to me yasa idan kun kasance ku din nan ghayra madiniyin, ku ba za a yi muku hisabi ba, kun dauka ba za a yi muku hisabi ba, kun yadda da wannan, kun ga wannan masu musul takin alkiyama kenan, da masu musul hisabi. To tarji'unaha, Allah ta'ala ya ce ku dawo da rai din, fa hal la turji'una hadhihi an-nafsa, me yasa ba za ku dawo da wannan rai ba, allati qad balagatil hulquma, wanda taje ga makoshi, ila makaniha al-awwal, zuwa ga wurinta na farko. Ran dan adam aina yake, ko likita ba zai fada maka ga inda ran dan adam yake ba, tun da ngana ce makoshi ka kaman daga kasa ne ya taso ya zo nan, ko kuma daga sama ne, rai na cikin kwakwalwa ne, yana cikin hanci ne, to a ina rai din yake. Ya salunaka wa yasalunaka anir ruh wal ruh min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila, ba wanda ya san inda rai yake, sai dai abinda aka fi kyauta zaton kaman ya fi tattaruwa kai, saboda za a iya yanke kan mutum kansa ya ta dungure, yayi ta dungure, sannan daga baya sai ya lafa ya tafi kenan. Ana yanke kansa gangan jikin sai ga ya sake gaba daya, ko motsi ba zai yi ba, amma kai sai ya ta dungure, sai ya ta dungure, ta kaman rai din ya fi tattaruwa a kai. Yasa kan dan adam yana da kima kwarai da gaske. Dalilin da yasa malaman fiqh suka yi bayani cewa idan an kashe dan adam ga gangan aka yi sassauci, ko aka kashe shi bisa kuskure, to diyya yake bayarwa, diyyan nan kuma raƙuma 100 ne, amma in idanunsa guda biyu da aka cire masa raƙuma 100 ne, idan hancinsa ne aka cire masa gaba ɗaya kawai sai kororo rami ramuka aka bar masa, raƙuma 100 ne. Idan aka tuɗe masa bakinsa ko harshensa baya iya yin magana ya zamo bebe, raƙuma 100 ne. Idan aka lalata masa kunnuwansa duka gaba ɗaya baya ji, raƙuma 100 ne. Saboda waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske, taɓa ɗaya daga cikinsu kamar taɓa rayuwarsa ce kusan duka. Aka ce mai ido ɗaya aka je aka rusa masa wannan idon guda ɗaya, to raƙuma 100 ne. Wancan da ya lalace ƙaddaren Allah ne, ya yarda da ƙaddara. To amma da yake da guda ɗaya wanda ya zamo biyu ne a wajensa, kai kuma ka zo ka cire masa wannan guda ɗaya, to raƙuma 100 ne, don tamkar ka kake ɗan adam ne gaba ɗaya. Saboda ɗan adam yana da ƙima, don haka ba a san ina rai take ba, amma dai an fi kyautata zaton kaman ta wajen kai ne, ko kuma abin yawo yake yi, rai din yana yawo zuwa kirji zuwa ciki sannan ya koma kai. Yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al'amarin rai yana daga cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba ba ku ilimi ba sai dan kalam, duk irin jiji da kai din da mutum zai yi saboda yana da digiri barkatai, ya zama dokta ko farfesa idan Allah ta'ala ya ga dama alayinsa sai Allah ya kunyata shi alayinsa sai Allah ya kunyata shi sai a samu wani wanda shi bai da digiri guda uku din sai zai dama kai kanye ka yasa wa fauka kulli zai ilimin alim babu girman kai babu alfahari Allah ya samu dace wa maqarruha min aljasad in kuntum ghayra madinin ku dawo da wannan rai din a cikin jiki a matsugunin wannan rai din idan kun kasance ba za a yi muku hisabi ba kun yadda da wannan wannan maganan kafirai ne mu kan ba mu yadda da wannan ba mun yadda Allah ki kadai ya cancanta a bauta maka kuma mun yadda akwai tashin alkiyama akwai aljanna akwai huta mun yadda duk wanda ya da'a wa Allah dan aljanna ne idan yana da kurakurai Allah ta'ala zai iya gafarta masa ko zai fada cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko cikin ceton bayin Allah matukan mutun ya tafi lahira da wani kuskure babu shirka a ciki mun san duk wanda ya saba wa Allah idan ya tafi lahira to wannan dan wuta ne sai dai idan Allah ya gafarta masa kuma yana kyauta zaton waɗanda ba su je da kirka ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai musu sassauci amma banda haƙoƙin bayin Allah don haƙƙin haƙoƙi na bayin Allah ko haƙƙin dan adam in an je lahira ko babanka ne ko ɗanka ne zai ce a biya shi bai yafe ba ƙwarai da gaske sai dai abinda ake so idan uba da ɗa suka yi ɗa'a suka haɗu waje guda cikin ɗa'a Allah ta'ala yakan haɗa su waje guda kamar yadda ayoyi suka yi bayani قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني محاسبين وتفلولا ان كنتم غير مدينين اي غير محاسبين بذاي مكو حسابي بكون دوكا هكا فلولا ان كنتم غير مدينين ولن فكته غير مصدقين كوبا ما سو غغتاوا بني كوسان داي ني انكم تدانون كوا بذاي مكو حسابي با وتباثون بذا اتايدكو با وتجزون بذا اي مكو ساكيا با فردوا هذه النفس اذا راي تازو تفيا ان زو دوكان راي ملائكو سن زو دوكان راي تو احنا ملائكون دوكان راي ما زي يو با تو كاغا ودان ايوي ني ماسو تورتروا wannan ya shafi kowa da kowa kuma wannan lokacin ana wa'azi sai wani ya rinka duban manya sai yace da su ake yi shugabanni yi kuma yana ganin kamar an je lahira wato zai sulale ko a sace ma zai shiga aljanna ba wanda ya sani alhali ko ba zai yi ba don wani talakan wani wanda bai samu shugabancin ba ba mamaki ranar takin alkiyama shi ne ma mala'iku za su fara nema don ga talauci ga sakon Allah abu ya yi muni Annabi yayi gargadi akan wannan kai a duniya baka ji dadi ba sannan a lahira ma baka ji dadi ba wannan wa'azi ya shafi kowa da kowa saboda kowa da nasa Allah ya gafarta mana to sai Allah ya ce me
fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhu wa rihanu wa jan وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا لهو حق اليقين
sai aka sake dawo da mu kan waɗansu ayoyin da aka ambata mana a can baya cewa mutane sun kasu kashe Qur'anin takin alkiyama saboda haka ko ka ki ko ka so Allah ta'ala zai kasa mutane gida uku ranar takin alkiyama akwai al-muqarrabuna makusantan Allah sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin akwai ashabul yamin kuma sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin wa ashabush shimali sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin inda rigimar take kenan. Saboda masu shiga wuta waɗanda za a ba su takaddunsu a hannun haguna, masu shiga wuta akwai su jirgi a mutanen ƙarshe, kamar yadda ake samun su a mutanen farko. To waɗannan ɓangarorin mutane guda uku su ne za a yi mana summarizing ɗinsu, domin saboda a daɗa fahimtar abinda wannan sura take karantarwa. هذه الأحوال الثلاثة ولن هالا يقود أكو هي أحوال الناس عند اعتدارهم سنة هالا يمتاني قودا لوكة موتون سنة سبودا لوكة عند موتون زي موتون زي قاني سيوائنا تكين المقربون وكما ينا تكين أصحاب اليمين وكما ينا تكين أصحاب الشمال والله يسن يموتكين كثم فرقو ومن سنة من يمتاني انقاتن الله سبحانه وتعالى irin su ne waɗanda yake za su je da waɗansu kurakurai. Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wato a ɗaga musu ƙafa a yafe musu su wuce su tafi aljanna. In aka yi dace ma ko tsayawa a filin alkiyama ba za su yi ba, wucewa kawai za su yi, ba za a yi musu hisabi ba, za a ce kawai su yi ta wucewa, su yi ta wucewa. Allah ya sanya mu cikin su. Imma an yakuna minal muqarrabin, ko dai su kasance cikin makusanta su ne kaso na farko kamar yadda muka roke, Allah ya sanya mu cikin su. أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين كوكما يكسنتي كوكما أكسنتي تكين وأنت بس كيسبا أما وأنت ذا أباطل اتفنتها ننداما. وإما أن يكون من المكذبين بالحق كوكما أكسنتي أتكين وأنت سكي كرية جسكية سكي كرية الله سكي كي يدعى توحيد سكي كي يدعى رانا تاكين القيامة سكي كي آآ وألّا سكي برنا وألّا الضالين عن الهدى وأن سكا قتق بري شريا الجاهلين بأمر الله وأن سكا جاهل في الأمر الله جدا كسان شيء وما سوحنك ليرقى أمبقى مثالي فلولا إذا بلغت الهلقومة إذا كان جاهل في الأمر الله توقى مثالي ننقاو in dai har mutuwa za ta zo daukan naka ko za ta zo daukan ka ba za ka iya kare kanka ba, to ka mika wuya tun da wuri ka gane matsayinka. Shine Ubangiji ta'ala yace fa amma in kana minal muqarrabin, amma idan ya kasance shi wannan bawan Allah yana cikin makusantan Allah, mutuwa ta zo daukan sa zai tafi lahira. وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات توني وان الذين كيا يواجبي دا ابوبوا مستحبي وتركوا المحرمات والمكروهات ذكر ابوبوا دا اكا حرمتا دا كما ابوبوا دا اكا كرهنتا وبعد المباحات دا وان سو ابوبوا ما نحلل سبوده دا كوفن غومبي ا متسينكا نا الرمى كما ببال لمن نا جمعه نا كمس صلوات mai mata uku da ya goma sha daga kofan Gombe, sai wani ya baka rake a hannunka, sai ka je raken kwadayi raken nan ya dame ka, kai kuma kana son ka zo kofar Idi kawai kana tafiya sai kana balle raken nan kana sha, ana ce ya karama kallahu kana ce kana ballewa. Wani yana ce a karama kallahu an shiga fadama ne, ka ce kwarai da gaske fadama mai ruwa kuwa. Saboda mutum yana kyan rake ya ɗan ɗauki lokaci yana sha, in ya yi shuru santi, in ya yi surutu ma santi, in zai yi wahala a ce wata maganar ta tafi daidai. Amma ai ba haramun ba ne, ba haramun ba ne, domin lokacin da ka zo ka karyi rake ɗin nan ka ji ruwan, ka sake karya na biyu ka ji ruwan, ka sake karya na uku, wato kwakwalwanka za ta zama fresh, abinda ba ka tsammanin tunawa ma za ka tuna, abinda ba ka tsammanin tunaninsa ma za ka tuno shi. To sai ka kama kirki ko kuma ka fara sake-sake. Kawai sai aka ga liman daga nan kofan Gombe zuwa kofan Gidi yana ta sharakensa. Allah ya shiga fata malam, wani ma yana gaishe shi bai ji ba saboda ya riga ya shiga fadama. To wannan abin da ya yi liman bai yi haramun ba, amma sai dai bai dace ba, bai dace ba. Idan da aladen ne haka za a ce babu damuwa, misali kenan, idan da aladen ne haka za a ce babu damuwa.
dole ya gwada ko manyan manyan bayin Allah akwai abubuwa na halal amma ba su damu da shi ba, abubuwa na halal ba su damu da shi ba. Zai iya shirya lafiyayyen abinci ya ci, ya yi buɗe bakinsa, to ba zan kawo misali ba, da abinci lafiyayye, amma sai ya haƙura, sai ya ce a yi masa kunin gyaɗa babu suga, sannan kawo masa kosai babu yaji, sannan zai samu ruwan sirkin da babu suga ko an sa suga bai ji ba ya sha abinsa. In ya zo wajen tufa shi ma zai ce farin tufa zai sa. Amma kuma wani bawan Allah ya zo ya roƙa sai ya je ɗauko masa gezinan 40,000 ya baki, shi kuma ya bada na 10,000 aka dinka masa. Zai iya hawan mota mai tsada amma bai hau ba sai ya hau mota mai arha. Duk nau'ukan zuhudu, domin nau'in zuhudu abinda ya halatta ne gare ka kace ba za ka yi ba. Ko gidansa za a zo a yanka kaza ko ma a yanka rago a yi farfesu a yi saka naman cikin miya a yi menene, sai ce ni ku kaɗa mini gafara ruwa ga kuka, kuma ya ci abinsa ba abin da ya dame shi. Kaga ya bada iyalansa wancan shi kuma ya haƙura da wannan. Mafiya yawa masu zuhudu za a ga suna yi ne tsakaninsu da Ubangiji, babu ma wanda ya sani, sai na kusa da su ne zai iya ce ya abu kazawa ne ki bai dame shi ba. Mu za mu goge wuya amma shi ba zai goge ba, za mu kwanta a waje mai kyau zai ce a'a, sai ya ɗauki filo kawai ya ɗauki tabarmansa ya shimfiɗa ya kwanta a kan tabarma ba abin da ya dame shi. To shi ne a nan mala yake cewa haramun sun nisanta wannan dole ne, makaruhai sun nisanta wannan abin kyama ne, to waɗansu halal ɗin ma sun bari saboda kada halal ɗin ya shagalar da su. Waɗannan su ne al-muqarrabun, makusantan Allah subhanahu wa ta'ala, farauhun wa raihanun. To waɗannan sakamakonsu tun daga nan duniya a lokacin da za su fuskanci lahira, farauhun shi ne za su samu hutu, wa raihanun za su samu ƙanshi, wa jannatu na'im ƙarshen tikatikatik shi ne gidan aljanna. Wa jannatu na'im an ce wannan jannatu an rubuta kai aka buɗe ta'un ɗin, ya kamata ce an rufe ta'un ɗin saboda singular da plural. To wannan asamin ne za mu bayar ma waɗanda suke karatun haya islamic ko NCE. Me yasa aka ce wa jannatu na'im? A cikin ar-rasmul usmani me ya kawo haka? Farauhun waɗannan suna da hutu wa raihanu, suna da abubuwan ƙanshi da farin ciki, wa jannatu na'im da gidan aljanna na ni'ima. Falahum rauhun wa raihanu wa tubashshiruhumul mala'ikatu bidhalika indal maut, a lokacin da suka zo mutuwa mala'iku za su yi musu albishir da wannan. Kama taqaddama fil hadith, kamar yadda muka yi bayani a can baya, akwai wani hadisin da muka taba karanta wani hadisi mai tsawo, ina jin sai dai ci mana awa guda, hadisin da manzon Allah ya ambata a lokacin da aka bisu ne wani sahabinka, annabi sai ya zauna a bakin ainihin kabarin yana zaune da sanda a hannunsa, wato a gefen kabarin yana caccakan ƙasa. Shi ne ya bada labari idan ɗan rai ɗin ɗan adam idan ta fita to ga inda za ta je. Annabi ya yi bayanin ran mumini da kuma ran fajiri mutumin banza. Daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce lokacin da ran mumini aka karɓe ta, idan an tafi da ita sama sararin samaniya, idan mala'iku sun je suna ƙoƙarin buɗe ƙofan sama, to za a tambaye su da me suka zo, ina suka fito, tare da wane ne. To idan sun yi bayani sun ce ai wani bawan Allah ne aka tura mu muka karɓi ranta, sai ya ce ayyatuhar ruhu tayyiba, ya ke wannan rai wanda take mai tsarki, fil jasadi tayyib, أتكن أين هنجيكي من تركي كنت تأمرينه وانك كسجي كنا رأي وانجيكي فأخرجي إلى روح وريحان ورب غير جدبان
saboda ka fito ki je zuwa ga rauhun da raihan wa rabbin ghairi gadban ki je zuwa ga hutu da kayan kaifi da kuma ubangiji wanda ba zai fushi da ke ba saboda haka wannan bawan Allah kenan dalilin da yasa kawo mana wannan hadisi saboda kalmomi guda biyu da aka ambace su a cikin aya sune manzon Allah ya ambace su a cikin hadisi bawan Allah tun daga nan duniya za a rinka masa albishir wadannan su ne ake cewa fala khaufun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro tare da su sannan kuma ba sa yin bakin ciki farahum raha wa raihanun mutaraha wa qila arruhu alfara farahanun farahum wa raihanun wato jannatun wa raqa wato ga gidan aljanna za a rinka walwala wa kullu hadhihi alaqwal du wadannan fasare-fasaren da aka yi mutakaribatun fahiha wato suna kama da juna sannan kuma sun tabbata fa ina man mata muqarraban du wanda ya mutu yana mai kusanci zuwa ga Allah fa sala lahu jami'u zali zai samu dukkan wadannan min arrahma zai samu rahama daga wajen Allah wal raha da hutu wal istiraha da wajen walwala wal faraji da ainihin kubuta wasururi da farin ciki wal rizqil hasan da arziki mai yawa a cikin gidan aljanna yasa Allah ta'ala yace wa jannatu na'im an samu hadisi daga Ka'ab bin Malik Allah shi kare yadda yake yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga misali ran mumini idan an fitar daga gangan jikinsa kafin ya sake komawa gangan jikinsa ranar takin alkiyama ga inda yake innama nasmatul mu'min ran mumini ta'iran kaman wani tsuntsune yu'allaqu fi shajaril janna wanda za a rataya shi a bishiyan aljanna hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athu har lokacin da Allah zai dawo da wannan rai zuwa ga wannan gangan jiki a ranar da aka tayar da shi ranar takin alkiyama wa hadha isnadun azimun wa matnun qawi wa fi sahih ya zo cikin sahih al-bukhari aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya buga misali da rayuka na wadanda suka yi mutuwan shahada yace inna arwaha shuhada lalle rayukan wadanda suka yi shahada fi hawasil tuyurin qudrin suna cikin kunduna na wadansu tsuntsaye koraye ina an san kundu ko an san kundu wani ya ce bai sani ba Modibo me hulan ustazai baka san kundu ba na kusa da kai fa ka san kundu menene kundu so a cikin ciki kenan karan ma a cikin kirji tsumfuwa ita take da wannan na ga wani mai mata ɗaya yana ta sassare ido saboda duk waɗanda nake tambaya marasa mata ne kafin je kan mai mata ɗaya ina ji shi ma bai san kundu ba amin tsuntsaye idan suka yi ƙoto suka nemi abinci suka ci yana taruwa cikin wata jaka haka musamman kaza idan an yanka idan aka yanka kaza akwai abinda yake ya ake cirewa wannan shi ake kiran sa kundu musamman kaza in aka yanka za ka ga cikin wannan kundun akwai dawa dawan da ta ci ko masara ko menene har da kasa da sauransu wannan shine ake kiran sa kundu na tsuntsaye haka ake kira kundu na dan adam ko dabba kuma a ce tumbi to rayukan muminai tamkar suna cikin waɗannan kundu ne shi yasa nace kunduwai wato kunduna don jam'in kenan jam'i na ƙarfi da yaji kundu kunduna kenan na tsuntsaye ko kuma suna cikin gidan aljanna waɗannan tsuntsaye koraye ne haka annabi ya faɗa tasrafu fi riyadil janna suna yawo a cikin dautayin aljanna haythu sha'a duk inda suka dama kuma tawi ila qanadila mu'allaqa bil ard sannan idan dare yayi dare irin na can to za su je su taru a karkashin waɗansu fitilu da suke karkashin al'arshin Ubangiji wallahu alam waɗannan su ne bayin Allah kaso na farko tun daga mutuwansu har ya zuwa zaman kabarinsu har ya zuwa tashinsu ranar takin alkiyama har ya zuwa gidan aljanna ba su da matsala Allah kan ya mutu cikinsu sai kaso na biyu wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya kasance a cikin ma'abuta dama wa amma in kana al muhtadar min ashabil yamin musamman wanda mutuwa ta zo daukansa yana daga cikin mutanen dama wa fa salamun laka min ashabil yamin kai maka kwantar da hankalinka amincin Allah ya tabbata a gare ka kana daga cikin mutanen dama kai ma baka da barazana baka da fargaba baka da abin tsoro to bashiruhum almalaiikatu bizalik malaiiku za su musu albishir da wannan taqulu li ahadihim za su ce ga ɗaya daga cikin su salamun laka ay la basa alayka anta ila salama baka da matsala anta min ashabil yamin saboda kai kana daga cikin ma'abuta dama kuma ɗan gatan Allah ne wa qala qatada wa ibn zayd waɗannan manya-manyan malamai suka ce salima min azabillah da fi masa al-zikr cewa ya kubuta daga azaban Allah to kaga ko wannan ma ka samu kamakal ya ishe ka musamman ma wanda ya zo a wannan zamani sun zai wahala a ce ka tsallake yau da gobe sai Allah a ce mutum ya tsallake salan ko ya waye sulum ba tare da wani laifi ba ba tare da wani kuskure ba yana da wahala to ranar mutuwan mutum lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ransa suka ce a salamun laka aminci ya tabbata a gare ka ai kai baka da matsala to kaga daga nan zaka fara murmushi saboda kurakuranka Allah ya gafarta maka Allah ya samu dace wa hadha ma'nan hakan wa yakunu zalika ka qawlihi ta'ala wannan fa ya dace da fadin Allah madaukaki innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wadanda suka ce Allah shine ubangijin mu sun wasaqamu sa'annan suka yi istiqama suka tsaya ba tare da sun karkace ba tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku suna sauka a gare su a lokacin mutuwansu da abinda suke fada gare su Allah takafu wala ta'zanu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki babu fargaban wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir ku yi annakiwa da aljannan da ake muku alƙawarinta نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة موني أبوكمكم وصويمكم أنا الدنيا للآخرة لا بيجن كاكسا شيء متمن قري والله ذي هوري مكا ونصم لا يكوسنا تي مكا مكا وجن أي شم قري إن كاكسا شيء متمن بندا وهي كنا سي الله تي مكا مكا كما دوا أنس شيء أنوسنا زوجا كا إذن كذي وجن أرنا كسا أسبنتي سي زوجا كا يتي هوا كيكوا sai ka kara ka je 80 daga 80 ka je 90 har ma ka je 100 kana kokarin wuce 100 alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'udhuhum azza fala tajal alaihim Allah ya ambata cikin Qur'ani to amma bayin Allah na kwarai mala'iku za su ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ba mamaki zuwa wajen tafsirin nan ma mala'ika ne ya taimaka maka ba domin azumi ba da ba mamaki yanzu kana bayan gari Allah ya gafarta mana wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma kuna da abin da ranku take sha'awa a cikin gidan aljanna wa lakum fiha ma tad'un sannan kuma kuna da abin da duk kuka so ko kuka yi kagensa a cikin gidan aljanna duk abin da karaya a cikin zuciyarka kawai sai ganin shirin sai ganin shirin yanzu karaya yadda kai azumi din nan me kake so eh me kake so na san kowa ya hararo abin da yake so ba mamaki alarin ma ya hararo wata dakwalan kaza kawai ta dogo gaba da eh walakum fiha ma tad'un saboda kana rayawa cikin zuciyarka kawai sai kaga ga kaza nan ga dakwalan kaza idan ka canza kai ba wannan kake so ba kawai sai ga kyakkyawar rago idan baki kake so ba sai ga kyakkyawar rago mi sai ka zabi wanda kake so kuma abincin gidan aljanna ba ya faci ba irin abincin duniya bane saboda yadda aka kawo maka baka san daga ina yake ba haka zai tafi baka san ina zai je ba a nan duniya ne yake fama da damuwa in ka ce abincin yayi yawa ya dame ka an dafa da yawa ba ku cinye bai dame ku tunda waɗansu ba bayarwa suke yi ba idan ka bar abincin kuma in ya ruɗe zai cutar da ku Allah ya sa mu dace wa kala al-bukhari imam al-bukhari yace fa salamun laka ay musallamun laka anta min ashabil yamin wala la tafassara mana kalman fa salamun laka ana kwantar da hankalin sai daga cikin ashabul yamin ko wannan gurbin mutun ya fada alhamdulillah amma da man zaka roki Allah firdausu zaka roke shi in kana da damuwan 10,000 in ka zo addu'a roki Allah miliyan guda haka yake yi Allah ba mai tilasta shi kuma ba abin da ya fi karfin Allah amma kana neman 10,000 wajen Allah ka ce ya Allah 10,000 nan ko ta halin kaka ya Allah to sai Allah ya halaka da 10,000 wanda yake mai karuma-ruma ai in za ka nema-nema da yawa annabi ya ce in za ku roƙi aljanna ku roƙi jannatul firdaus domin saboda aljannan annabawa ne idan kai roƙon haka za ka ce Modibbo yanzu kai tsakani da Allah ka nemi jannatul firdaus ai mala'ika ya maka tambaya kai ka za ka ce ni ko a bayan fage ya bani wallahi amma dai ni na roƙi firdaus ne saboda annabi ya ce a roƙa sai ya ce to firdaus dai jannatul firdaus ta fi karfinka amma ina mala'ikun nan ku kai shi can aljannan ta ƙarshe to kaga kowa wajen aka ajiye ka tunda babu bayan fage a can aljannan ƙarshe aka ajiye ka daman kai harin ka ko a wannan waje aka bar ka yayi amma dai tunda roƙo ne Allah tabaraka wataala da fadi ake roƙonsa ba a takaitawa Allah in ka takaitawa Allah sai Allah ya tsuke maka don haka fa amma in kana min ashabil yamin idan ya kasance daga cikin ma'abuta wato dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa nuzulun wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin amincin Allah ya tabbata gare ka a cikin mutanen dama bi ma'ana baka da matsala kenan amma nan ba yi cikakken bayani ba kamar yadda aka ambata mana a can baya sai dai kowa ya riga ya sani karshen waɗannan mutane makoman su gidan aljanna ne wa amma in kana min al-mukazzibina dallin ga gurbin matiyata amma in ya kasance a cikin al-mukazzibina masu ƙaryata Allah masu ƙaryata ranar takin alkiyama al-dallin maƙarnata fatattu fa nuzulun min hamim masauƙansu ruwan zafi ne mai tsanani mun yi bayani a can baya wata tsiyatu jahim da shiga cikin wuta jahim wutan jahim wato irin garwakin da yake jaja zuwa ɗin nan shi ake kiransa jahim an haɗa wuta ya yi jaja zuwa a jefa mutum a ciki shi ne wata tsiyatu jahim saboda haka duk wanda ya kasance mai saƙon Allah mai ƙaryata Allah makomansa kenan Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce inna hadha wannan bayanin da aka gabatar la huwa haqqul yaqin wannan shine haƙi wato gaskiya na yaqini ga gaskiya ga yaqini menene bambanci duk ɗaya ne sai dai kalma ta ƙarfafa kalma ce abinda ake faɗi ba tatsuniya ba ne ba ƙirƙirarren labari ba ne Allah ta'ala ce duk abinda aka faɗa muku daga farkon turan nan zuwa nan ko daga farkon ƙur'ani zuwa nan daga nan zuwa ƙarshen alƙur'ani to la haƙƙul yaqin gaskiya ne yaƙini ne
in baka yadda ba za ka gani. Inna hadha al-khabara lalle wannan labari la huwa haqqul yaqin alladhi la miryata fi babu kokonto cikin sa. To idan kai mai hankali ka fahimci wannan fa sabbih bismi rabbik.
Fa sabbih bismi rabbikal azim.
Sai Allah ta'ala yace idan ka fahimci wannan kai mai hankali fa sabbih kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka mai girma. Ma'ana ka girmama shi ka kiyaye dokokinsa. An samu hadisi daga Uqba bin Amir al-Juhani radiyallahu anhu qala lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ga manzon Allah fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ko da sunan ubangijinka mai girma qala ij'aluha fi ruku'ikum sai annabi ya ce ku sanya cikin ruku'unku. Ya san naka zo ruku'u mutum idan ya yi ruku zai ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi in kaga dama subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim koda baka kara da wa bihamdihi ba fasabbih bismi rabbikal azim annabi ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya cikin ruku'unku. To kaji dalili kenan. Saboda haka a rana kana ruku'u sau nawa? Ka kamar yadda wannan aya ta maka umuni indai kana sallan farilla kana sallolin farilla kana na nafilfili to kana tasbihi wa Allah da yawa.
Walamma nazalat amma yayin da suratul a'la farkonta ya sauka sabbih ko sabbih isma rabbikal a'la can babu fa'us sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka mafi daukaka. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace ij'aluha fi sujudikum yace ku sanya cikin sujudanku. Yasan aka yi sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi duk wanda kai daidai ne.
Hadisi na karshe hadisi na Abu Huraira wanda yake fassara fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi tare da sunan ubangijinka mai girma. Annabi yace kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim.
Kalmomi guda biyu rad suna da sauki a baki amma ubangiji ta'ala yana kaunan waɗannan kalmomi guda biyu a cikin mizani akwai nauyi inda ka juri faɗin su. Yace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yasa duk lokacin da mutum ya samu dama ya faɗa babu yawan adadi amma subhanallahi 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 wanda ake yi a bayan an itar da sallan farilla ko na nafila ko lokacin da za a kwanta wannan musulunci ya kayyade ga yadda yake fada amma idan sauran kana son ka faɗe su a lokacin da ka ga dama to shikenan wannan ba sai ka kirga ba shi yasa waɗannan da suke rike da wannan abin daddannawa din nan suna bata lokacin su ne. Idan za ka yi wa Allah tasbihi sai ka lissafa me ne lissafi ai kamata ai kai tai ba iyaka inda aka ce ka tsaya a adadin ki ne za ka tsaya amma a sauran kai tai amma sai ga mutum yana ta daddannawa wannan ba abin gadara ba ne ba abin gwada cewa kai din nan bawan Allah mai ambaton Allah ba ne kirme ne amma ba kai sa'a ba hakan da kake yi ma bid'a ne tunda ba tainawa ne suka yi domin neman kuɗi ba ya ga kowa ya makala a hannunsa ki ga ki mai ambaton Allah. Abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.